يا الله يا الله نرجع الله نكين نرجع بروتك تمتم ويبا كل ما هتم بياني كده kuda ba ha tambaya nike da
masu turare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau alhamis 19 ga watan mayu shekara ta 2022 alheri grace of the church ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya cin zarafin iyali na ɗaya daga cikin batutuwa da muka shayi makala akai lamarin da yake shafar iyaye maza da mata da kuma kananan yara Sai dai bincike na nuni da cewa matsalar ta fi shafar mata da kananan yara da sau da dama yakan kai ga rasa rayuka. Akasin tunani da ake yi cewa lamarin ya fi shafar marasa ilimi ko marasa galihu. Alƙaluma na nuni da cewa lamarin yana shafar matan aure ƴan boko da dama, lamarin na baya-bayan nan shine fitacciyar mawaƙiyar nan Osinachi Nwachukwu. Wadda ake zargin mijinta da gasa mata kuba na tsawon sama da shekaru 8 daga ƙarshe ya zama ajalinta. A yau, shirin ya samu bakuncin ministan harkokin mata a Najeriya Pauline Tarling wadda ta lashe takobin bin diddigin wannan batu da ganin an yi wa marigayiya adalci da kuma Mustapha Suleiman shugaban wata kungiya matasa a Najeriya da ake kira Youth Assembly of Nigeria. Minista Tarling ta fara da bayyana fafutukar da ma'aikatarta ke yi domin shawo kan wannan matsala a tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta.
Zuciya na da nauyi, ina cikin tsakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na wayar da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa amma kamar karuwa take. Maganar cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa. Na shin zarafin matan nan a gurin aiki ne a gidaje ne wasu wanda ya kai har ga rasa rai matan nan mace ne mai kwazo ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abu da mai gidanta ya bata na ce da gida ba
ita Osina cin waci kudi ta mutu tsakanin ɗan kwanakin nan
to ita wannan gospel singer ce Osina Chiku Wachiku mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyan ta tana samu fita kwarai amma wannan mai gidan musiya shi ba zama ba ma mutum bane zan kwatance shi da dabba domin yadda na zauna da ƴaƴan ne ji bincike ne ji irin halin da yaran nan ke ciki da uwarsu har ya kai na mutuwa wato kin dai har gidan duk na da mutunan zan nuna miki nayi awa 4 a gidan na ji labarin nan ran Lahadi bai bacci ba ne tura protocol ina nake aje a duba a tabbatar da gidan na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan nace yana nan a zaune nace bai isa ba maza na sa a fice yan sanda aka je aka duke shi Allah ya sa kanni ita marigayi ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka duke shi to domin zaman sha gidan ya takure ƴaƴan yana da yara hudu da ita na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi ƴaƴa hudu duka cin zarafi cin mutunci zai dake ta ya jefar da ita a waje da dare za ta kwana a waje a wani uncompleted wani gini da ba gama shi ba anan za ta kwana da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi tana iyo tana roƙon shi ya bude mata kai ta shiga ta durkusa ta roƙe shi abin da ya ba kamar lafiya ba
in na ta fa
ya zai kulle sa daki ya dake su in ta zo ta she za ta raba su ya hada ta da su ya dake su ta je ta yi report na first person ta wai person ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa ya raba ta da iyayenta da ƴan uwanta ƴan uwan ba da masu zo gidan ba ta da iyayen shi ta yi waya ma wani ya karbi wayar da shi ne yake komi in ta je ta yi wakan aka biya ta shi zai karbi kudin in za ta transfer ne ma into account sai dai a sa account din shi bata isa ba bata da
nata account
komi tana hannun shi ne to damuwa na shi ne dalilin ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta bata fita ta nemi hanyar tsira ba ta zauna har ya kai ga ranta to yanzu ta mutu ta bar yara hudu wannan miskiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba abin da yake yi ita ne mai ce da gida ya karbi kudin sai abin da ya zama ya bata to babban bakin cikin ma kai karin jiya mun ji cewa yaron ta dan farin ta ya shiga ya fito da album hoton shi da wata matan da ya aura.
Bancin ita wannan mai ƴaƴa hudu,
ƴaƴa hudu ashe ya bi nan aure kuma tana nan a wani guri. Ya kaddu kudin ta ya kai ya je yana ce da wancan. To yanzu ina kuka da babban murya a madadin matan Najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba. Muna so gaskiya ta fita. Muna so kuma a hukunta ki bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazaje masu irin wannan hali. Allah ya tur da wannan matan.
Mustapha, barin zo gare ka. Kai ga ka kana ɗaya cikin daraktocin ƙungiya da ke ƙoƙarin haɓɓaka matasa, mata da maza, kuma kai magidanci ne, kana da mata da ‘ya’yanka. Me kake gani yake sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu sai musu duka har a kai ga rasa rai?
Hajiya Madina, abin da zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata. Farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi. Rashin ilimi in the sense that baka ma san kai ne matsayin da Allah ya baka ba, ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba. Na farko dai mu koma tun daga halittar mu, an gaya mana ita mace an halice ta ne daga hakarkaro mu. Ma'ana inda hakarkari yake a nan kwashi haka suke. Mata ba sa taba zama straight, sai dai kai hakuri da inda ka same su ka bi da su aka sai a zauna lafiya. Su suna da rauni, Allah ya halice su da rauni. Mace ya ce a gurinka, mace mata ce a wajenka, mace kanwa ce a gurinka, mace kawa ce, mace uwa ce. To in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan, in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan. In ka ga rauninta kalle ta matsayin ƴarka, tarbiya kake mata. In ka ga ƙwarewarta kalle ta matsayin abokiyarka. In ka ga gazawarta kalle ta matsayin uwarka, za ta ci arziki ta ɓangarori daban-daban. So in ko za ka duba waɗannan abubuwan, to lallai ta kowace hanya za ka yi haƙuri da abin da ka gani daga gurin ‘yar uwarka mace abokiyar zamanka. Sai dai kai ta mata nasiha da jan hankali. Islamically in abu ya ci tira ya ci tira ya ci tira, shi yasa aka ce mu shigo da alwali namu, waliyanmu kenan. Sai ka je ka sanar da manyanka su yi magana da manyanta, a kira ta a mata magana a gida. In wannan ya gagara abin ya kai da essence din da ba za ka iya haƙura ba, za ka iya ɗaukan hannu ka taɓa ta. Dan taɓawa wani lokacin daga mari ne sai mutuwa, ba sai ka ɗau makami ba. Har kace da za ka iya taɓa ta, to ƙara sanar da manyanka cewa kuma kai zaman is over. Sai a zo a shiga tsakani sai a raba ku. Ina ganin wannan shi ne wata ala. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, ana samun matsala ta raunin matan wajen filin ko ɗaukan daidaito ɗin nan da mata suke yawan magana a kai. Sai mace ta ɗauka cewa zaman nan fa ake ma zaman kamar abotan ne, kamar kuma right ɗin ɗaya ne. Wani lokacin sai ka faɗa mace ta faɗa, iya ɗaya daga cikin abin da kinzira tsakanin zaman ma'aurata, faɗa da faɗa ɗin nan. Ko da kina da gaskiya yayin mijinki ya tunzura yake magana, to ki yi haƙuri. Yawan baki san da ya sauka a hankali a zo ki zauna da shi kuma ki gaya mai zai saurare ki. Kamar da kika faɗa, muna da iyali, duk muna experience wannan abubuwa. Amma wasu abubuwan sai ni faɗan kuma babu da gaskiyar. Amma in ba a biye mana ba kuma daga ba aka zo a gaya mana a hankali sai mu fahimta shi, mu ne marasa gaskiya, sai ma mu ba da haƙuri. Wannan yana daga ciki gaskiya ji abin da yake kawo irin wa'innan matsalolin. Da kuma rashin hankali, wasu ba su da hankali, wani a ƙwaƙwalwarsa ne ma fa yake da matsala ta taɓin hankali. Ba a ganewa sai san da ya aikata wani abu. Abu na uku kuma wanda yake haifar da wannan abun kuma cewa yana ƙara faruwa, yana ƙara faruwa, rashin hukunci ne gaskiyar magana. Amma idan da ana hukunci, ko mai hankalin ne ya aikata saboda rashin ilimi, ko mara hankali ne ya aikata saboda rashin hankali, in dai za a kai shi gaban shari'a a aiwatar mai da hukuncin da ya dace da shi, ya girbi daidai da abin da ya shuka, to yakan zama izina ga 'yan baya.
To lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya, inda za mu ga rawar da ma'auratan ke takawa a rubuta wannan matsala da kuma matakan da za a iya ɗauka na yi wa wannan lamari iyaka. Kuma masu saurare, za ku iya ba da gudunmuwa ga cimma wannan burin, za mu so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce wannan mataki iyali, al'umma da kuma hukumomi za su iya ɗauka na shawo kan wannan matsalar? To sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in a ƙarƙashin shirin Domin Iyali. Yanzu a madadin baƙin namu, ministar harkokin mata a Najeriya Pauline Tallen da kuma Mustapha Suleiman, shugaban ƙungiyar matasa Youth Assembly of Nigeria, da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke a ce mu maza bayin mu